Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan ma sauraron mu a Ghana za su iya samu mu tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato BOA Hausa .com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Alhamis 5 ga watan Disamba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanyin da muke farin cikin sake jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya kara matakin da gwamnatinsa ta dauka akan masu keke napep. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulemumunu Barma da kuma sharhin wasu jaridan Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsin kuma ga labaran duniya. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya bayyana daular Iran da cewa tana tangal-tangal, inda ya ce Israila ta daura damarar mai da martani ga hare-haren da kasar ta Iran take kaiwa. Netanyahu ya bayyana haka ne a jiya Laraba, sa'ad da yake tare da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, a yayin da su biyun suka ziyarci Lisbon daban-daban domin tattaunawa da shugabannin kasar Portugal. Netanyahu ya ce yanzu haka Iran tana kai hare-hare a Syria da Lebanon da Iraki da Yemen da kuma Gaza. Ya gode wa shugaba Trump akan ci gaba da matsin lamba ga Iran, yayin da Pompeo ya bayyana goyon baya ga 'yan kasar Iran masu zanga-zanga. Pompeo ya ce waɗannan mutane ne da ke neman 'yanci da sahihiyar hanyar rayuwa, haka kuma suna wato sun gano barazanar 'yan mulkin danniya da ke shugabancin jamhuriyar ta Iran. Manyan masana uku a shahanin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci ya tsige shi ta hanyar tirsasawa Ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Farfesa a shahanin shari'a na Harvard Noah Feldman ya fadawa 'yan majalisar cewa a yadda Trump ya buƙaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bude bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa na Democrats a zaben shekara ta 2020, kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya nuna ƙarara cewa ya aikata babban laifi wanda aka tsara daga cikin laifukan da ake tsige shugaban ƙasa akan su a kundin tsarin mulkin Amurka. Ita kuwa Pamela Kalan, farfesar shari'a a Stanford, cewa ta yi ya kamata a ce shugaban Amurka ya hana ƙasashen waje yin kutse a zaɓen Amurka ba ya gayyato su ba. Wani farfesan shari'a daga Jami'ar North Carolina, Michael Gerhard, ya shaida wa kwamitin shari'a na majalisar cewa idan har majalisar ta kasa ya tsige Trump a wannan lokacin, to kuwa lalle yunkurin na tsigewar ya zama maras fa'ida, domin kuwa kundin tsarin mulki ya yi haramcin kafa basarake a kasar Amurka. To sai dai 'yan Republican masu goyon bayan Trump su kuma sun gayyato wani farfesan shari'a a Jami'ar George Washington, Jonathan Tully, wanda ya ce akwai rauni sosai a shaidun da ake yunkurin tsige Trump da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana hasashen cewa ayyukan yaɗa labaran kungiyar IS yana tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet, yayin da suke kokarin farfadowa fiye da mako ɗaya bayan da jami'an nahiyar Turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da saƙonni, ba kamar yunkuri na baya na daƙile kafofin farfagandar kungiyar ta 'yan ta'adda ba da ya samar da sakamako na wucin gadi. Jami'an yaƙi da ta'addanci da manazarta na cewa matakin baya-bayan nan na da alamun yin tasiri mai ɗorewa. Ya zuwa yanzu dai sakamakon ayyukan na 'yan sandan haɗin gwiwar Turai da ƙungiyar tarayyar Turai suke yi da kafofin samar da kafofin intanet kamar Telegram da Twitter da Google da Instagram ya tabbatar da wannan kisasin. A ƙarshe wasu ƴan bindiga da ba a tantance ba sun kashe wani ma'aikacin jin kai ɗan ƙasar Japan da kuma abokan aikin sa biyar a gabashin ƙasar Afghanistan. Jami'ai sun ce an yi harbin ne da safiyar jiya Laraba a Jalalabad, babbar shelkwatar gundumar Nangarhar. Mai magana da yawun gwamnatin gundumar ya shaidawa muryar Amurka cewa Dr. Titus Nakamura da sauran ma'aikatan kungiyar agajin lafiya ta Japan, wato JMS a takaice, suna kan hanya ne zuwa duba wani aikin da ake aiwatarwa sa'ad da aka kai musu farmakin a Taula Kogiyani. Ya ce Nakamura, wanda shine shugaban kungiyar agajin, ya sami mummunan rauni an kuma kai shi a asibitin birnin, inda anan ne ya cika. Ya kara da cewa direban sa dan kasar Afghanistan da wasu jami'an tsaron lafiyar sa na daga cikin waɗanda aka kashe. Ofishin jakadancin Afghanistan ya yi Allah waddai da kisan na Dr. Nakamura, wanda ya bayyana da hari na rashin hankali ga mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa ga taimakawa 'yan Afghanistan mabukata.
Murtala Faruk Hussein na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, yayin da gwamnatin jihar Borno take daukan wasu matakai domin dawo da zaman lafiya a jihar ta hana amfani da babur mai kafa uku, wato keke napep, a wasu manyan titunan jihar. Masu tuka baburan masu kafa uku sun gudanar da wata zanga-zanga a Maiduguri, babban birnin jihar, inda suka ce akwai wasu bayanai da suke yawo a kafafen sada zumunta da ke nuni da cewa gwamnatin jihar ya hana amfani da babur mai kafa uku, abinda gwamnatin jihar ta musanta. Wakilin mu Haruna Daudabiu ya halarci taron manema labaran da gwamnan jihar Farfesa Babagana Umar Ajulum ya yi, bayanin cewa
mun hankali ku bi doka mu samu lafiya a kasar Borno. Fitinan da muka samu wannan kar mu yi gaba mu kawo wani fitina kan
gwamnan jihar Borno. Farfesa Babagana Umar Ajulum kenan ke jin hankulan yayan kungiyar nan da ke aiki da samfurin baburan nan masu kafa uku da ake kira da sahu ko kuma keke napep, sakamakon wata zanga-zanga da suka gudanar a garin Maiduguri. Kamfurcin da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Ajulum ya yi a zauren majalisar dokokin jihar lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi na cewa za a haramta amfani da samfurin babura masu kafa uku a cikin garin Maiduguri, kamar yadda wasu shafunan yanar gizo suka dinga ambatawa. Sai dai gwamnan jihar Borno ya kira taron gaggawa da 'ya'yan kungiyar, wanda ya shaida musu zahirin abin da ya furta a zauren majalisar, ba kamar yadda aka dinga yayatawa a social media ba. Ga ma abin da ke cewa,
amana ne aka zabe ni kashi gari a cikin ku kashi 99 na keke mawa sun zabe ni, kuma na kira su na gaya musu ga niyan da na gaya musu, na ba da leader Fletcher kowa ya je ya rubuta membobinsu. Ku yi hakuri, bin na gaba bin Allah ne. Ku yi hakuri, da kun yi hakuri to ni da nake so in yi haka shi ne kuma zan sa ku wahala, ba za a sa ku wahala ba. Amma kuma a yi hattara, ni abin da na faɗa za mu yi doka yadda za mu kawo sani, za mu yi fikin hanyoyi wanda za mu kawo restrictive movement muka ce, amma wannan manager za mu zanna mai shawara da ku. Zan saya golf guda 100, bus guda 50, kuma na ce zan ba ku ma wanda kuke. Amma wannan ba ce cikin Maiduguri na yi gwanne bus ne za ka saya wanda za ka ce za ka hana keke na fiye zai yawo. Shi gwamnati ba abin da kake so za ka yi ba, abin da zai amfana a mutane za ka yi. To don saboda haka a yi ladabi mu zanna da ku lafiya nan. Maganar social media da kuka ji wannan ba magana mai kyau ba.
To ko me shugabannin masu amfani da waɗannan babura ke cewa?
Daga farko sunana Abdullahi Audu, chairman na keke napep na NURTW Borno State chairman. Daga farko social media da aka yi magana jama'a ba su fahimci kan zancen ba, amma yanzu da gwamna ya zo ya wayar wa mutane kai gaba ɗayanmu da mu da membobinmu mun gamsu da maganarsa, kuma mun yi supporting na abin da zai yi 100%.
Adadinku nawa ne? Duka
kungiyoyi goma at least muna da membobi mun kai guda 40,000
a cikin Maiduguri ko ba Borno gaba
ɗaya? A cikin Maiduguri.
A daidai wannan lokacin ne kuma gwamnatin jihar Borno ta ba da kwangilan gina wani gadan sama da ake kira flyover a unguwar da ake kira custom ga kamfanin China da ake kira CGC, da rage irin cunkoson da ake fama da shi a wannan yanki. Kamar yadda kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno Attegeri Masali ke cewa,
mun yi da su akan biliyan 4 da miliyan 200 da wayansu yan kai, za a yi wata 18 shekara ɗaya da rabi kenan in an lada.
Sai kamar biyan diya kamar mutanen da wannan aiki zai shafa, wanda gidajensu na wannan wuri, kamar akwai kuɗaɗe da aka keɓe saboda su?
insha Allah Ustar Gamman sun an yi alƙawari duk wanda inda zai taba gidan mutum za a yi mishi diya, amma muna zaton ma wurin yana da faɗi da yawa ba zai taba gidaje wanda zai dami jama'a ba, amma duk wanda ya shafa insha Allah za a biya.
Kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno a Tagari misali kenan ke bayani game da gina gadar sama da zai kasance irin sa na farko a jihohin da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya da gwamnatin jihar Borno za ta soma. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A tausaya ma talaka, na ji tausayi ɗayana, na ji tausayi ɗayana.
Madalla gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. To, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar ta ƙasata da Nazifa Asna nake.
Da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar tanni na ce. Wai me kuke nufi, ban so ni kasa ta tambace. Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku, ina kira ne ni dan uwa nake kunku.
Madalla gaida Najifi Asnanik da wakar kasata. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu bukata ta musamman a kasashe daban-daban sun yi bukukuwan karrama ranar nakasassu ta duniya, wacce ake shagulgullanta a kowace ranar 3 ga watan Disamba. Ranar wacce ta samo asali a 1992, wani lokaci ne na waiwaye akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a ko'ina a fadin duniya, tare da bitar alkawuran da gwamnatoci suka dauka akan batun mutunta 'yancin nakasassu a karkashin yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya. A bana an karkatar da akalar hidimomin wannan rana wajen baiwa nakasassu damar shiga a dama al'amuran al'umma a kowane mataki na neman ci gaban kasashe. Saboda haka shirin na yau zai mai da hankali akan yanayin rayuwar wannan rukuni na al'umma a jamhuriyar Niger. Habibu Abdullahi na daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin nakasassu.
Rana ce za mu zuwa mu yi bilan mu gani irin kokari da irin abubuwa da gwamnati ta yi mana, da kuma mu kankanmu mu gwada irin kokarin da muka yi mu kawo na ci gaban kasa ta fannin motsa jiki ne, ta fannin tahiyar da rayuwarmu ta yau da kullum ne. Mu alfari kwarai da wannan rana, kamar yadda muka alfari da rana ta wannan National Journal National ta Fesar Andy Kapi. Duniya mu ma Allah godiya da ya gwada mana wannan rana, kuma ka gani babbar kungiya ta FENSPA ita ce ta gayyace mu nan ga.
Kin wani hali za a iya cewa ita wannan rana ta bana ta taro na kasassun wannan kasa?
To sai mu ce cikin babban horin ciki muke. Sabili da menene horin cikin da muke ciki, yau kaya da labarin cewa wannan doka babbar tamu ta protection social an kai ta assembly national, kuma insha Allah an yi butanta ta huce. Yanzu abun da muke jira shugaban kasa ne muke jira, insha Allah ya sa mata hannu. Kenan kaga mu gare mu yau babban horin ciki ne gare mu. Ga wannan horin ciki na wannan rana da aka ɗebe muna, kuma ga wannan horin ciki na wannan dokar tamu da muke jira shekarar shekaru muke jira a samu a yi butanta. Kaga kenan mu cikin horin ciki musamman na cewa sai dai mu ma al'umma shugabanni ne godiya da wannan kokari da suka yi mana.
Sai dai akwai wasu abubuwa kamar na bukatu na rayuwar na kasu wadanda ake ganin har yanzu ana jan kafa wajen yin su. Alal misali zaka zo soran bene ga kokon wata takara ba za ka samu damar hawa ba, ita da din matakan da za su baiwa da su damar.
Wannan magana ce ka fadi cikakka kuma ta gaskiya. Wurin mun muya cikin bakin ciki wannan in muka dibi wannan fanni, saboda in muka dibi muka koma baya muka diba tun 2008 convention relative aux droits des personnes handicapées Niger ta ratifier ta tun 2008, yau sai mun ce shekara 11 da kasar mu ta yi ratifier ta. Me babban bakin ciki shine sai ka zo ka gani yau kai ganin kamar da ka wadi na accessibility article 4 na wannan convention ta ce duk abin da a cikin wannan convention yau kasa ya kamata idan kasa ta samu hannu to dole na kaida na ta yi ta girmama wa'annan abubuwa da a ciki. To sai kas sai muka gani babban bakin ciki shine yau ba mu da izinin mu shiga stadium din ga kai gani akwai aburi da yawa da ada escalator ba mu mu shige shi. Yau ba mu da izinin mu je mu gubernora mu a cikin region din mu nan Yemai ba ni da izinin yau matsayina ni Habibu in ce in taka escalator ban iyawa ina yan wado da in wado ji ciwo. Ka gani kaga babu wani wannan fanni akwai abubuwa da yawa. In muka diba yau a lantar cikin garuruwa za mu ganin kanibo da yawa da an ka bude wanda aka ɗebewa wanda gotocin nan cikin gotocin nan wallahi mutanen mu da sun sha hwada ciki, saboda gutoci idan an ɗebe abin da a ciki sai a bar shi bude. Kaga yau mutanen mu yanzu sai su hwada ciki, wannan babban abin bakin cikin mu na shine muka nan muwajan hankalin magabata muwajan hankalin mutanen mu cewa bureman a iya girmamawa. Yau in ka diba prive ya bunkasa cikin Niger aya nan kowa yana yayin company kowane kuma yayin company yadda girama na yake yin escalator in shedda girama ko da mu mun zo mu son mu tai mu biya bukatar mu cikin wannan company mu hau sama ko kuma hau escalator mu tai mu biya ko wani wurin biyan kuɗi ko wani wuri wallah ba mu iyawa, saboda escalator in ya haƙare mu sai mun kada mutuncin mu mun koma rereye a kawa mu samu mu tai kaga babu ni cigaba kenan ya abun da muke so.
To haka suma masu bukata ta musamman mata ba su yi kasa a guyo ba wajen hidimomin karrama wannan rana wacce a wani bangare yake zama ranar sada zumunta, lamarin da ke baiwa na kasassu damar gabatar da koke-koke akan abubuwan da ke cinye musu tuwo a ƙwarya, kamar yadda za a ji daga bakin Khadijatu Amadu, ɗaya daga cikin na kasassu masu wasannin motsa jiki a birnin Yamai.
Kun gani mu dai masu fama da nakasa ba mu yi karatu ba, ba mu kai nesa ba, muna so su kama muna don Allah wurin aikin mu su kama muna kamawa ba sadakar muka ce ba, kamar a taimakon mu iskan sana'ar mu su bi muna hanya mun sha gaya musu su samu muna hanya aiki wanda muke nan gayi mu samu mu saida su, kuma duk aikin da ake nan gayi in dai aiki ne wanda gurmu ce iya yi ko makawo ko kurma ko haka, tunda su kurma ba su da matsala an dauke su suna ta aiki wurin makayi ma haka nan na. To matsalar rashin karatu da yawanci mu ne mu masu na kasa wurin hannu ko kawa haka mu ne ba mu su kamar masu karatu ba sa yawa cikin mu. Abinda muke so in sun ka kama muna ko muna sa mu yaran mu su yi karatu su ci gaba balle mu yaran mu ni guri na yanzu da duk kokarin da nake yara su je karatu. Yaro ko bai yi karatu in ba hankalin shi na kwance yana ci abinci sosai yana samu, kuma kokaci da yaro wanda kace so in uwarka ko babanka bai yada hali bai ya yi. To dan saboda shine ina jira ba mu ce su ba su nan gayi muna, ha wallahi suna nan gayi muna suna nan gayi iyaka kokarin su me su kara tunda nauyi ne wanda Allah ya dora musu.
Ke yanzu kina da yara?
Wallahi ina da yara, ina da yaro hudu wallahi suna lakol
dukan suna karatu
biyun suna CZM suce, kuma karami yana sai sai dai mai shekara biyu shi dai ne bai shiga ekol ba gina.
Akwai wani tallafi da kuke samu wanda kamar saboda ku dauki dawainiyar karatun yaranku?
Shi dai ne har yanzu dai ban same shi ba, ina ta nema. Sai dai wurin fami masha Allah suna nan ga taimaka muna da wajena da wajen uban shi, tunda uban shi ma shi ma gurmu ne yanda nace ne uban shi. Akwai kane na mai taimaka mini sosai, wallahi Allah shi mai albarka, nagode in yana nan ga jina, wallahi shina nan ga taimaka mini kwarai kwarai tunda ya dauki nauyina. Shak fendi mu akwai abin da shike kawo mini ban iya gwai, tunda yace kan in gai tsakanin shi da Allah ne, me dole na in gai tunda naji dadi haka nan na shi ma wajen baban su, shi ma wallahi akwai mai taimaka muna sosai, akwai kaunanta mai taimaka muna da uwanmu da babanmu duka suna nan ga taimaka muna. Allah ya taimaka mai kaman wani wiri ne, wallahi ba mu samu ba, tunda kaji yanzu abinda an ka samu dun baka da kudi ka sai ka biya ma yaranka ba basta karatu. To shine muke so muku, lalle gwamnati ya ba su lokal, mun gode suna nan ga karatu, me muna so abinda zai taimaka musu, tun da ka gani yanzu kuwar ma ka dauce ko ka sai lokal in baka da meter gida bai yayi. Ko jiya na yi magana da wani meter yace sai 15,000 jika 15, in nace zan dauki meter jika 15 wata, to ina zan hita da jika 15 wata, ba salar gare ni ba. To kaci da yaro kai abu kuma kai ina gani bacin ciki, in gani dan yaro ko dan makaho yana ja baban suna tai bara ko kuwa yana tura velo suna tai bara, wallahi ina jin ciwon shi. In na gane shi ma sai in tsaya wata rana kuka ma zani, tunda na hiso sai in kwal, tunda in sun tai lokal sun yi karatu suna zama wani abu, in sun zama wani abu mu ko wahalar mu yana rage.
To masu sauraro, nan zamu ja burki a shirin na yau, sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani shirin idan Allah ya yi. A madadin bakinmu Habibu Abdullahi da Khadijatu Amadu na kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya.
Madalla gaida Sulaiman Muni Barma da shirin na kasa. Yanzu kuma sai sharhin jaridin Ghana.
Da jaridar da Finder da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine jam'iyyar NPP da ta lashe babban zaben shekara ta 2020. Fitch shi ta faɗi haka. Jaridar ta ce jam'iyyar NPP mai mulki ita ce, yannan kungiya mai suna Credit Rating Agency Fitch ta ayyana cewar za ta lashe babban zaben shekara ta 2020 ta kuma samu rinjaye a majalisar dokoki. Ta faɗi haka ne dangane da wani nazarce-nazarce na lamarin siyasa da ta gudanar a baya-bayan nan cikin ƙasar nan. Ta nuna cewar a bisa la'akari da yadda lamarin tattalin arzikin ƙasar ya farfaɗo tare da inganta sha'anin ku tun a shekara ta 2016 lokacin da wannan gwamnati ta ɗare bisa mulki. Sai kuma jaridar The Herald wacce tarwaito cewar a ƙarshe dai John Mahamman ya ainihin yi magana game da saduwarsu a Jubilee House, gidan shugabanci kenan, da Nana Akufo-Addo, inda ya bayyana matsayin Kufuo da Jerry John Rawlings. Jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ajiya ya bayyana diddikin saduwarsu a Jubilee House, inda ne mazauninsa rautar ƙasar nan take, tare da tsohon shugaba Jerry John Rawlings da tsohon shugaba John Aje Kunkufo a ranar Talata 18 ga watan Afrilu shekara 2017. A bisa gayyatan Nana Akufo-Addo, yana mai faɗar cewar ba su yanke wani hukunci ba a wannan zama da sun kai asirci, tare da wanda ya gaje shi musamman mai ya siffata wasu kalamai na Akufo-Addo da ya yi a baya-bayan nan dangane da zaɓen raba gardama a wato ƙasar da aka janye, cewar maganganu ɗin da Akufo-Addo ya yi na da takaici ainihin. sojin kasar Ghana ta soma tsarin daukar na wato sunayen wadanda ke sha'awan shiga soja da kuma jami'ai na sojoji na shekara ta 2019-2020 an za haka ana sayarda katunan na gogewa wato scratch cards a post office duk fadin kasar domin gabatar da wannan bukata ta yanar gizo. Ita kuwa jaridar Guardian Times wannan labarin ta ruwaito. Kar ku dauki doka a cikin hannunku, shugaban kasa ne ke jan kunnin guta wato kungiyar Entrade Ghana. Shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yayi kira ga mambobin kungiyar Entrade kasar Ghana guta a takaice da su dada yin hankuri sa'an nan su gujewa daukar doka a cikin hannunsu a zancen nan tsakanin na wato shugan ɗan Najeriya cikin kananan harkokin kasuwanci a nan Ghana. Ridwan Allah ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla gaida Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 2 na dare da minti 25. Yanzu kuma sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Allahu barakatu sashen Hausa na BAA ne magana gare da Ibrahim Dabar Makafa Azare na taimakon kungiyar Voice of Katsina mai sauraron ku yau da kullum BAA. Da Allah ina so na bada ra'ayina game da Umar Abdullahi Ganduje gwamnan Kano. Ina so duba girman Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya janye wannan Rainaba Kano da yake so gari, domin wannan mu ba alheri ba dan hakika Rainaba Kano ba alheri dan Arewa. Muna ganin Kano sarkin Kano tamkar shugaban Arewa ne dan Allah, dan Allah bai ayar da manyan maluma irin su Sheikh Sa'id Bauchi, irin manyan mutane da jira'oyin bakin mutane, kowa ya nuna bai ji daɗin warga da Kano da ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Musa Aminu Farkiya daga Kebbin Najeriya majami Oyabi. Ina son aika ra'ayina kan bari su kunkin duniya da kasa dokaccen hanci sai ko dokaccen zarafin mata. Eh, hakikatin amurka ba su zarafin mata su aure bayan haka kuma akwai masu ce zarafin ƙananan yara su ne su zafe. Muna fata Allah ya sa wannan hukunci a rike a kowace kasa, a kowace ƙasa a Najeriya, a duniya baki ɗaya. Saboda ni kuma akwai da ciyayen banza, kuma akwai mutanen banza da san daraja aure ba tsakani da Allah. Ina son zarafin mata su ɗari shirin ɗauka musu doka mai ƙarfi mai tsanani da duk wannan an kama wannan abu.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, ina so gwamnatinmu na jihar Bauchi da kuma gwamnatin tarayya su yi mana haɗin gwiwa, su yi mana wasu hanyoyi kamar haka. Hanyar da ta tashi daga garin Soro ta shiga garin Gungura, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Katin Liman ta shiga garin Lamba, ta wuce garin Nasarawa ta je garin Siyi, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Gameru ta shiga garin Siri Babba. Lalle idan aka yi mana wannan hanya a karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi, an taimaki 'yan kasuwanmu da manoma da masu sana'a.
To, kafin mu sallama ga Murtala ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya bayyana daular Iran da cewa tana tangal-tangal, inda ya ce Israila ta daura da maramai da martani ga hare-haren da kasar ta Iran take kaiwa. Netanyahu ya ce yanzu haka Iran tana kai hare-hare a Syria da Lebanon da Iraki da Yemen da kuma Gaza. Manyan masana uku a sha'anin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Sai dai ɗaya masanin ya musanta waɗannan, inda yake bayyana shaidun da ake amfani da su da cewa suna da raunin gaske. Ana hasashen cewa ayyukan yaɗa labaran ƙungiyar IS yana tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet, yayin da suke ƙoƙarin farfaɗowa mako ɗaya bayan da jami'an nahiyar Turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da saƙonni. ba kamar yunkuri na baya ba na dakile kafofin wato propagandar kungiyar ta yan ta'adda da ya samar da sakamako na wucin gadi ana ganin cewa wannan mataki na baya bayan nan na da alamun yin tasiri mai dorewa
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada a manta za a iya aika mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar email ta adireshin mu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945 yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya hada shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Paul ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya